This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nigeria suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Muryar Arewa da Alol da kuma Niyar dukkan sazangon FM. Masu na'urar kwamfuta ma suna iya jin mu duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet via hausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da lasariyar Talata 9 ga watan Fabrairu shekara ta 2016 tare da Aliyu Mustafa Sakkuta da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke fatan an wuni lafiya. Kakanin labarai.
Kasar Canada ta ce za ta janye jiragenta na sama daga jiragen da ke kai hare-hare akan ISIS a Syria da Iraq. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗi abin da zai faru idan aka kyale sojan gwamnatin Syria suka zagaye birnin Aleppo, sannan mutane da dama sun rasa rayuka a hatsarin zo mu gama da jiragen ƙasa suka a Jamus.
To Allah ya kyauta.
To makasudin dai shine kamar yanda aka sani kowace shekara akan zauna a shirye wannan taro saboda tattauna abubuwa wanda suka shafi to harkar noma da kuma yanda za a kawo ci gaba a harkar noma.
Kwamishinan aikin noma na jihar Kano Dr. Nasir Yusuf a bikin bude taron kasa kan harkokin noma kenan. Masu gasa biredi a jihar Niger sun koka kan tsadar fulawa da kuma sauran kayan aiki. Wasu ma a jihar Bauchi suna kokawa ne kan tsadar rayuwa. Halima Jimrau na tafi da shirin noma tushen arziki. Yanzu sai a fara da labaran duniya tukuna.
To jama'a barkanku da wuni. Kasar Canada ta ce daga watan nan da muke ciki za ta janye dukkan jiragen yakin ta nan sama daga cikin jiragen da ke kai hare-hare akan sansanonin mayakan ISIS a kasashen Syria da Iraq. A jiya Litinin ne Prime Minister Canada din Justin Trudeau yake bayyana cewa daga ran 22 ga watan nan na Fabrairu, Canada za ta maido jiragenta duka guda 6 gida, wanda kuma shi ne cikin alkawarin da ya dauka lokacin da yana campaign din neman a zabe shi Prime Minister a bara. Prime Minister ya ce hare-haren da ake kaiwa din suna da takaitaccen amfanin cimma burin da gamayyar kasashen da Amurka ke jagoranta suke nema, to amma suna kuma da illa ko lahani akan al'ummar yankunan da abun ya shafa.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargadin cewa muddin aka kyale sojan gwamnatin Syria suka samu nasarar zagaye birnin Aleppo na kasar, akalla mutane 300,000 za su shiga mawuyacin hali mai tsanani saboda za a iya kai musu agaji, tallafi kamar abinci da sauransu ba. Cikin bayanin da ta bara yau Talata, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yanzu haka ma farmakin da sojan gwamnatin ke kaiwa ya janyo tsinkewar hanyoyi da ke zuwa garin daga bangaren Bab al-Salam da ke wajajen kan iyakar Syria da kuma Turkiya. Rahoton ya ce duk wata hoɓɓasa da aka yi na daɗa katse hanyoyin ba abin da zai janyo illa tilasta mutane tsakanin 200 zuwa 250 gudu su bar Aleppo. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kowace rana tana ba da abinci ga mutane 21,000 da suka gudo daga can Aleppo zuwa garin Azaz da ke kudu kan iyakar Turkiya.
To ita kuma gwamnatin Iraq ta ce sojanta sun kammala kwace garin Ramadi kwata-kwata daga hannun mayakan ISIS. A yau Talata ne rundunar soja da kuma ma'aikatan harkokin cikin gida na wannan kasar suka ba da sanarwar cewa sun gama kwace garin, har ma sun sake buɗe babban hanyar nan da ta tashi daga Ramadi ɗin zuwa Bagadaza. A cikin watan Mayu bare ne da mayakan ISIS suka kwace garin na Ramadi, abinda kuma ya zama babban abin kunya a wurin ita gwamnatin ta Iraq. To sai dai har yanzu sojan Iraqin suna ci gaba da fama da jan aiki na tono na kiyoyi da bamamai da su mayakan ISIS suka bizne ko ina a cikin garin. To muna ba ku labarin duniya daga sashen Hausa na Amurka ne a Washington DC.
Yan sanda a kasar Jamus sun ce akalla mutane 9 ne suka halaka, wasu sama da 100 kuma suka samu raunuka a sanadin wani zo mu gama da wasu manyan jiragen kasa guda 2 suka yi a kasar. Kamfanin jiragen kasa na Meridian ya tabbatar da cewa duka jiragen biyu nasa ne suka gwabza tsakanin garuruwan Kolmabor da Bad Abling, wadda ta zara kilomita 60 ya raba shi da birnin Munich. Yan sandan Jamus din sun ce mutum 50 daga cikin wanda suka ji raunin nasu mai tsananin gaske ne. Har zuwa yanzu dai ba a san mizanin yawan gudun da jiragen ke yi ba a lokacin da wannan hatsari ya auku.
To a ƙarshe Amurka na jan kunnen 'yan ƙasarta da ke zaune a Afghanistan da cewa su kwana cikin shiri saboda mayakan 'yan tawayen wannan ƙasa suna shirin su kai hare-hare akan gidajen baƙi inda aka saba sauke mutanen kasashen waje a birnin Kabul kuma a cikin watannin. Sai dai sanarwa ta ce ba tabbas na ainihin lokaci ko kuma takamammu wuraren da za a kawai farmakin ko ma ainihin fasalin shi farmakin. A yan watannin nan dai mayakan Taliban suna ta amfani da ƴan kunar bakin wake wajen kai hare-hare akan mutanen Afghanistan din da ƴan kasashen ƙetare cike har da ma irin wannan gidajen na sauke baki.
Labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla, an bude taron koli kan harkokin noma a Najeriya wadda Majalisar Kula da Lamuran Noma ta kasar ta shirya da ake gudanarwa halin yanzu a birnin Kano. Ga Mahmud Ibrahim Kori da hoto.
Tare na yini hudu dukkanin kwamishinonin noma da manyan jami'an noma a dukkanin jihohin Najeriya da kuma ƙwararru kan harkokin noma kana da shugabannin cibiyoyin nazarin aikin noma na Najeriya ne yake halartar sa. Kwamishinan noma na jihar Kano Dr. Nasir Yusuf Gawuna da ke zaman mai masaukin baki ya bayyana makasudin shirya taron.
To makasudin dai shine kamar yadda aka sani kowace shekara akan zauna a shirya wannan taro saboda tattauna abubuwa wanda suka shafi to harkar noma da kuma yadda za a kawo ci gaba a harkar noma. Wannan shine kamar majalisi na koli. Muna fatan Allah ya sa mu yi lafiya a gama lafiya.
Ajandar taron ta bana dai za ta karkata akala ne wajen tattauna hanyoyi da manufofin aikin noma da za su cike gibin da Najeriya ke fuskanta ta fuskar tattalin arziki sanadiyar faduwar farashin mai a kasuwar duniya. Kamar yadda Dr. Shehu Ahmad babban sakatare a ma'aikatar noma ta tarayya wanda ya wakilci ministan noma ke faɗi.
Agriculture dama shi yake ba ma'aikata wanda aiki sosai. Shi ne kawai wanda in an involve mutane da yawa za a samu a ci gaba a yi creating arziki matasa su samu aikin da za su yi. Wanda in mun har mun sa kuɗi sosai a ciki za mu manta da maganar mai da agriculture shi yake Najeriya.
Malata taron daga jihohi sun bayyana kyakkyawan fatan cewa zai haɓaka iliminsu a fannin aikin noma.
Suna Alhaji Bukar Musa, shi ne State Director na Premier Agri Rural Development a Borno daga Maiduguri. An raba taron kwamiti gida biyu. Kwamiti gida ɗaya yana nan yana bayani akan al'amuran taki, al'amuran iri, ɗaya kuma yana magana akan al'amuran duka sha'anin noma. Ko bayan haka ire-ire sababbi wanda research institutes namu suka fito za a yi bayanin su anan.
Sunana Dr. Adam Abdullahi Abdulkadir daga Sokoto. Kowace jiha tana zuwa da irin cigaban da ta samu da kuma sababbin dabarun noma na zamani. Akwai takardu kusan 150 da za a yi kasidu da za a bayyana a wannan wuri. To za a tace su a gyara su ne za a kaima ainihin mahukunta sannan su ne za su zama policy abinda za a ingantar a ƙasar Najeriya abinda shafi harkar noma in Allah ya so.
Ajiba Alhamis ne za a kammala wannan taro na koli na harkokin noma a Najeriya inda za a fitar da sanarwar bayan taro game da ƙudurorin da aka cimma a yayin gudanar da shi. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano a Najeriya.
Tage da ɗan Indo. Masu sana'ar gasa burodi suna ci gaba da koka kan tashin goron zabbi da farashin fulawa da sauran kayan ayyukan su suka yi. Ga Mustapha Nasir Batsari daga Mina jihar Niger Najeriya da cigaban wannan rahoto.
Bugu da ƙari ma masu gasa biredin sun ce ƙarin farashin kuɗin wutar lantarki zai taimaka matuƙa wajen durƙusar da kasuwancin nasu. Dama dai tuni wasu jihohin arewacin Najeriya suka gudanar da yajin aiki domin nuna rashin jin daɗinsu akan wannan al'amari. To sai dai wani bangare na kungiyar masu biredin a nan jihar Niger sun ce ba su da ra'ayin zuwa yajin aikin sai dai suna da shirin ƙarin farashin kuɗin biredin kamar yadda ma'ajin kungiyar masu biredin a jihar Niger Alhaji Lawali Shukura ya shaida mun bayan wani taro da suka kammala a Kwantagora.
za mu fitar da mafitar karin kudin da ya kamata mu kara ma kowane breading da ake amfani da shi domin mu gaskiya ba mu da ra'ayin mu je yajin aiki domin muna sauraron kafofin watsa labarai mun ji wasu jihohi kaman Kano kaman Bauchi kaman Kebbi duka inda aka yi yajin aikin da Kaduna mutane suna shiga wani hali wannan domin abinci ne nace maka bayan Allah talakawa yake amfani da shi saboda haka karkashin shawarar da mai martaba sarkin Sudan ya bamu cewa kowa ya san halin da ake ciki a Najeriya saboda haka mu duba abin da ya dace mu shugabanni da muke shugabancin wannan kungiya kar mu tusasa mu talakawa su a irin su
wasu kafofin labarai dai sun ambato shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yana baiwa masu gasa breading hakuri akan wannan batu ga abin da Alhaji Lawli Shukura ke cewa akan bayanan shugaban kasar
eh kware da gaske muna fatan alheri ga shugaban kasa kuri kuma zamu yi hakurin kamar yadda yace amma muna kira ga shugaban kasa Janar Buhari a matsayin shi na mai tausayin talakawa wanda yake kuma shugabancin shi na talakawa ne yayi tunani da cewa breading ci makani na talakawa masu karamin karfi yayi kokarin juyo da hankalin shi akan kamfanonin flour nan a kawo dauki domin mutane su samu saukin wannan abincin da suke ci
me kuke ganin ya kamata yayi yanzu cikin hanzari
eh abin da ya kamata yayi cikin hanzari shine a duba yanayin yadda su kamfanonin flour nan suke tafiyar da ayyukan su da kuma yadda suke samun alkaman da suke aikin da suke production din wannan flour din domin a ba su tallafi dan sassauta wannan farashi su kuma masu bread su samu sassauci farashi dan su sada mutane da bread shi da sauki
A yanzu dai kungiyar masu gasa breading a nan jihar Niger sun ce za su mai da hankali wajen tabbatar da ganin ana yin ingantaccen breading domin kare lafiyar jama'ar da ke amfani da shi. Suleiman Muhammadu Tasu'u shine mataimakin sakataren masu breading a jihar Niger.
Idan an yi karin farashin nan to dan Allah a inganta breading tunda an yi kari din kamata a inganta breading din saboda su ma masu saye din su samu sauki din kuma a san an samu canji.
Bayanai dai sun nuna cewa akwai 'yan Najeriya da dama da ke amfani da breading a matsayin abincin yau da kullum. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Gaida Mustapha Batsari faduwar farashin mai da darajar naira a Najeriya suna daga cikin dalilan da suka janyo tsadar kayan masarufi a kasar wasu jan Najeriya suna haza laifin hakan kan gwamnati kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Abdul Wahab Muhammad ya hada mana
Malam Aliyu Muhammad wani mazaunin garin Bauchi ya ce a halin da ake ciki kashi 70 cikin 100 ba sa cin abinci sau uku a sanadiyar tsadan kayan masarufi
sabulin da zaka saya yayi tsada Biredi yayi tsada, shinkafa yayi tsada, mangyada yayi tsada. A baya ana saida kwalban mangyada naira 200 ne. Yanzu ana saida shi 250 ne. Saboda haka tunanin mu shine Buhari shugaba ne amma ba dan siyasa bane. Amma wannan gwamnati magana ta gaskiya shine game da kayayyakin masarufi ne da kullun ba ta da manufofi masu kyau. Ita ba ta kawo nata ba sannan kuma wanda ake sayarwan an kara musu kudi sakamakon an toshe hanyoyin da za su shigo saboda haka babu adalci kuma magana ta gaskiya shine babu wani shugaba da zai zo a ce wai ba za a fito a fada masa gaskiya ba dole a fada mu Buhari cewa ƴan Najeriya suna shan azaba
wani ma'aikacin gwamnati ya ce rashin daidaito na tsarin albashi yana sa mai karamin albashi cikin yanayin kunci kasancewar kasuwa guda ake zuwa domin sayan kayan bukata
harkar albashin Najeriya wato a gurin ma'aikaci in ka duba zaka ga African countries wato kasashen Africa kusan Najeriya muna can kasa a wajen mutunci ko darajar albashi sannan a cikin gida din ma aka zo albashin hawa wajen hawa 10 kana albashi kuna kasuwa daya ma'aikata kusan daya ma ko kuma kuna makofta kana wani mataki ɗaya da wanda yake makwabcinka kana karba yana karban ukun abin da kake karba to kaga irin wayannan dole sai gwamnati ta duba ta daidaita wannan al'amari
to sai dai in ji cewar Malam Abdullahi Yalwa masanin tattalin arziki a kwalejin kimiyya da fasaha Bauchi ya ce bayan waya sai dadi wannan lokaci ne da ake bukatun sadaukar da kai daga kowa a Najeriya
mai sauraro ya gane da fari shine idan an ce ga gembo kuma aka nemi magance shi to dole ne yana buƙatan a wanke ko yaushe a masa kyakkyawan kulawa sannan in ka zo wanke gembo ko da ruwan zuma ne akwai radadi ballantana a ce an sa ruwan gishiri yana da kyau mu fahimci cewa sauyin da muka samu yana nufin cewa za a shiga wasu canje-canje wanda za su kawo kuntata ba kamar yadda jama'a suka saba wada kansu da holewa ba domin ba za mu ci gaba da rayuwa irin na baya kuma mu ci gaba da ikirarin cewa muna son sauyi ba domin abin alheri sai an sha wuya inji Bahaushe wai akan sha dadi a hauhawan farashi ko kuma karyewar darajar naira baya rasa nasaba da kasantuwan mu cewa bamu da wani abin da zamu sayar wa duniya yanzu wanda mu ne zamu fadi nawa za a saya sakamakon haka komai da ka taba zai yi tsada ko zai tashi kuma samuwan kudin sai ya zama yayi nauyi ko yaushe in za a yi al'amari ai kokari a samu kyakkyawan wayar da kai amfani da kafafen watsa labarai da yan jaridu wajen isar da sakonni da isasshen bayanai wa mutane don suna da haƙƙi
Abdulrahman Muhammad Mira Amurka daga Bauchi a Nigeria
gaida Abdulwahab shin menene ra'ayinku kan ƙarin kuɗin wutar lantarki da kamfanonin samar da hasken lantarki suka yi a Najeriya abinda muke son mu ji ra'ayoyinku a kai kenan cikin shirin mu na dare kasa da mako biyu kamun zaben kasa a jamhuriyar Niger jam'iyyun Modem Lumana da kuma PNDS tarayya mai mulkin kasar suna ci gaba da cacar baki kan halin da tsohon kakakin majalisar dokokin kasar Hamma Ahmadu yake ciki yayin da wasu suka fantsama kauyuka domin yakin neman zabe ga rahoto da Suleiman Munibar mai hada mana
Halin da dan takarar na Modem Lumana Hamma Ahmadu ke ciki tun bayan dawowarsa Niger a ranar 14 ga watan Nuwamban 2015 bayan hijirar watanni 15 a Faransa saboda zarginsa da sayan jarirai na daga cikin manyan batutuwan da suka fi daukar hankalin jama'ar Niger a wannan lokaci na yakin neman zabe musamman tsakanin magoya bayansa da na magoya bayan dan takarar PNDS tarayya wato shugaban kasar Niger mai ci Isu Muhammadu A cewar kakakin jam'iyyar Modem Lumana Alhaji Lawali Salisu Leje
dan takara ne wanda mulki na Muhammadu Isu ya dauka annotage ma'ana suna son suna ganin kamar idan Hamma Ahmadu ya zaman to ba ai washe ai zai rage karfi sosai ai kara mishi karfi masu kai cikin musu gane ba
sai dai Alhaji Usman Muhammadu na PNDS tarayya ya ce batun ba haka yake ba
yo Hamma ba an taba takara da shi ba ai ba yanzu ya fara ba kashi 19 ya samu cikin 100 Isu Muhammadu samu kashi 36.10 to miya na tsoron shi balle yanzu Isu shugaban kasa ya yi koyi mai yan kasa aiki saboda haka ba mu jin tsoron komai Hamma kame ne wadannan yan adawa daga gani ka kyale su ba su tiya zabe ba zabe kuma za su ci da gare su za mu hado wurin al'umma talaka za su raba mu da su
tuni dai matasan jam'iyyar ta Modem Lumana irin su Bana Ibrahim suka bayyana gano cewa
ƙuri'an da za mu jefa mai shine zai hidda Hamma daga kaso mu kai shi bisa kargan mulki na shugabancin Niger
abun tuni a makon da ya shige yan majalisar dokokin kasa na bangaren adawa sun shigar da kara gaban kotun tsarin mulkin kasa da nufin ta yi umarni a baiwa Hamma Ahmadu damar zuwa yakin neman zabe kamar yadda takwarorinsa na sauran jam'iyyar siyasa ke yi sai dai zancen nan da ake kotun bata bada amsa ba kamar yadda kakakin waɗannan yan majalisa Bakari Saidu ya shaida mun lokacin da na kira shi ta wayar telefon Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Kuna sauraron waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu karfe 10:19 da yan kai ga Halima Jimrau da shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka da fatan kuna cikin koshin lahiya shirin noma tushen arziki kuke saurare a ci gaban tattaunawar mu da likitan gona Dr. Ibrahim Bukari Bawa na cibiyar nazari da bintike akan harkar noma a ƙasar Jamhuriyar Niger kuma malami a sashen bada ilimin aikin gona a Jami'ar Maradi A yau zai ci gaba da bayani akan mahimmancin fasahar adana amfanin gona ba da sinadaran kimiyya ba.
Buhu ne wanda ake kirkowa a nan cikin Afirka, kuma ne zama Afirkawa mutanen Afirka amfani. Kenan ba sai an je wani shi an nemo ba. Ba ta kuma ne shi manomi a mai zancen abu, amma ya gaishe a kusa da shi. Kuma abu ne wanda bai tare da wani magani. Inda kun ga yanzu yawanci abincin kayan gona yawanci gida ya yi kaɗan cikin wani ɗakin da ake kwana ake ajiye shi. To shi wannan Sac-X bai da sinadaran magani ko kaɗan. Za ka ajiye shi kusan gadonka ba ka da wata matsala ko ga zai iyalinka ko ga kai ko ga iyalinka ko ma ga dabbobinka in ka ma sa can cikin rumbu da sauransu. Kenan irin wannan hanyoyin su ne muka ba ƙarfi. Kuma zan kuma kwatanta muku kamar yanzu bisa waken ma muna aiki bisa wannan ɗin da riga za a safara shi don ya samu ya kare ciye-ciye na gona. Yankin dai ba itatuwan da dogon yaro duka suna cikin Afirka ko ina. Kenan abubuwa ne wanda aka safara sai an nuna ma mutane ga shi ne za a yi inda za a yi kuma a kare. Kenan ba sai an je nesa ba. Kenan muna nema mai aiki wasan sabai wanda ba su jiya ta dan adam wanda ba su jiya ta muhalli kuma wanda suna iya taimaka ma dan adam. Tunda yanzu kamar ɗin dai aka tabbatar lalle ga yanda ya kamata a mai da shi a kare lafiyar wake da ko a kare wasu ciye-ciye ma na aikin noman rani da sauransu. Kenan babu matsala kenan za a karmawa shi. Yanda din mutane su gaba da sa itatuwa bayan wannan kuma su huddo su da kansu kuma a cikin kuɗi kaɗan a cikin farashi ba an kashe kuɗi da yawa ba an kare lafiya kuma shi yanda din ma wani bai an ce na maganin zahiri na maganin abubuwa da yawa kenan kuɗin adam na taɓa shi ko ya kai ga abincin shi kusan ba a cewa ya gurɓata kayan abinci da sauransu. Da magatar ya bata wake sosai da sosai sai aka tada aiki na ajiba bisa kamar masara tunda an kuɗe ki Najeriya masara na aiki da ita ƙasar Ghana ƙasar Benin. Akwai wani ƙwaro na wani ake cewa prostaphanus munan ne zai ba mu da shi sosai kuma wanda yake wulakanta wake da ya kamata to wannan an gwada wannan buhu kuma yana kare ajiyar masara bisa wannan aiki da wannan ƙwaro. Kenan su ma da suna tsoron tuna can su damshi ke da kwai da yawa wannan damshin shi ke sa wannan ƙwarin ya mamaye masara su. To sai zamana dai gaskiya yi masara wannan buhun ba wake kaɗai ba yana iya kare masara kuma yanzu wasu amma ana can Afirka ta tsakiya. Da Afirka ta kudu ana ta ana ta wani hata saboda su can ƙarfin nomansu ya shafi noman masara. Bayan wannan kuma kamar man Niger akwai gushe ƙwarata. Ita ma ƙwarin da ke bata wake yawanci shi ne ke zuwa bata ta. Akwai gurguzu wannan da mata suke yin daudawa da su shi ma duka an nuna ƙasar Niger da ƙasar Burkina wannan buhu yana iya aiki. Akwai abubuwa da yawa na gona su wannan waken na gona waken gwari da sauransu. Aikinmu dai ma ya wuce yanzu Afirka ta yamma. Ya shiga Afirka ta tsakiya da Afirka ta kudu da Afirka ta gabas kuma yana ji har ƙasar Asia yana ji ana kai da aiki na wannan buhu yana mamaye duniya ana a ci gaba shi bisa yanzu dai kayan gona yana ji sun kai ko iri 10 wanda aka ba da uzuri ana yi amfani da su wajen kare wato manomi ya busar da amfanin shi yanda yake so in ya bushe kuma sai cikin sa kuma lokacin nan ƙwaro ba ya faɗa ko kaɗan sai ka ajiye abin ka cikin darajar shi. Inda kun san wannan ƙwaron da yake ci abin marigi na yi yanan kana da kayan gona da yawa wai ka ajiye wata tan 100 in ka zo ka kuma ka zo 85 to ya yi ɗanwa amma shi wannan bulu inda an busar da abin yanda ya kamata aka sa cikin wannan kuke nan ba matsala. Kenan ba karaman ƙarfafa arziki ne na manoma ba tunda kai wahala sai an kawo wajen kayan gona an samu kuma ƙwaro zai lalata ya kai kuma in kun biya ma da sai na duniya ana kwatanta zuwa kashi 40 zuwa kashi 50 na kayan gona a ƙasar Afirka yana ɓata wajen mugu a ajiya. Wani kenan ba ƙaramar taimako ba ne wannan fasaha a kama kuma muna nan muna binta da sau tare da jami'ar Plaidu muna kai da wani aiki da abokan aiki na ƙasar Burkina Faso da mutanen arzikin hudu na Najeriya kuma can ma yanzu akwai jami'in bincike na Afrika Central wato ƙasar Kenya da sauransu wanda muna aiki tare da su don a zama da kusa a nuna kowa su kurakurai a zo a bincika a gani ne mai kurakurai kuma ba su hanyoyin da zai zo suna so ke wannan kurakurai. To tabarkalla dai gaskiya ina yi a yanzu Sac-X ya kasa Afirka kaɗai ba a rasa da miliyan 3 ko 4 sannan abin na tafi shi.
To Doktor ganin cewa manoma da yawa a yankin Maradi da kewaye suna kuka da matsalar tsutsan nan ta zuzzuɗa ko akwai wani kokari da kuke domin ganin kun taimaka wa manoma?
Aiki kuma na uku wanda muka ba da ƙari yanzu da wanda muke ciki bisa kiwon wasu ƙwarika wato sun sirma zuzzuɗa ƙwaro wannan da ke bata hatsi zangar mai hatsi lokacin wannan shi ma Allah ya ba mu sa'a kuma wannan ƙwaro ne wanda aka sake shi yana zuwa cikin gona kuma cikin dare yake aiki sosai duk sai ya kashe kusurci wannan kuma hatsi ya ci gaba da rayuwa shi.
Manoman kasar Jamhuriyar Niger tun da zabe na zuwa, yau ma zan jaddada kirana na makon jiya. Ku tuna ƙuri'ar ku ƴancinku, ku zabi mai tausayinku da taimakonku mai kishin bunƙasa noma da haɓaka aikin gona a ƙasar Niger. Sai makon gobe da izinin Allah mu ci gaba. Yanzu a madadin Dr. Ibrahim Bukari Bawa da wadda ta hada mana sauti Julius Gresham, ni ce taku Halima Jimarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Sai mun sake haduwa da ku nan gaba kaɗan a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa. ‘Yan ƙasar Jamhuriyar Nijar, a yau za mu tattauna kai tsaye da ɗan takarar jam'iyyar CPR Inganci Kasum Mukhtar.
Tama da Allah, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin rayu da kuwa aiko mana ta email.
Sakon farko na Sade Sa'idu Daure ne, kace kamakaman ƴan adawa da mahukuntan Niger ke yi san bai dace ba, yin haka tafkar rusa da demokradiyya ne da take kuma haƙƙin ɗan adam. Lokaci yayi da alƙalai da jami'an tsaron jamhuriyar Niger za su daina zama karnukan farautar mahukuntar ƙasar Niger wajen cin mutuncin ƴan adawar ƙasar, domin alamu sun nuna cewa reshi na iya juya da mujiya a zaben da za a gudanar a ƙasar, inji Aliyu Usman Takalafiya. Hakika zanga-zangar da kungiyar kwadago suka yi a Najeriya bisa nuna kin amincewansu game da ƙarin farashin kudin wutar lantarki da kamfanonin wutar lantarki suka yi a Najeriya, hakan yayi daidai ganin yadda ƙarin ya wuce misali, kuma hakan ba waɗanda zai shafa illa talakawan ƙasar. A ƙarshe muna fata shugabannin kamfanonin wutar lantarki a Najeriya za su janye wannan kuduri nasu. Sako daga Sha'ibu Idris Ofar Fada Balangu a jihar Jigawa. Takunkumi kan Kuriya ta Arewa da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za ta sanya wa Kuriya ta Arewa yayi daidai, domin tsuntsun da ya kira ruwa shi ruwa ka duka, inji Ilyasu Muhammadu Tungan Bako. Daga ƙarshe sai wata ta fito daga Sani mai lange-lange da Malam Ango malamin makaranta Yawuri, suka ce muna miƙa saƙon ta'aziyyarmu ga iyalai da kuma ‘yan uwan fitaccen mawaƙin ƙasar Hausa a Najeriya, Margayi Alhaji Sani ɗan Indo. Allah ya ji kansa da rahama, ya karɓi baƙuncinsa, ya yafe masa kurakuransa, ya sa aljanna ce makomarsa, ya kuma sanya albarka ga abin da ya bari, amin.
To madalla, yanzu kuma ga tashin muhimman kanin labarai kafin mu yi sallama da ku baki daya.
Ƙasar Canada ta ce daga watan nan da muke ciki, daga ran 22 gare shi kenan, za ta janye dukkan jiragen yakinta na sama daga cikin jiragen da ke kai hare-hare a kan sansanonin mayakan ISIS a ƙasashen Syria da Iraq. Jiya Litinin ne Prime Minister wannan ƙasa ɗin Justin Trudeau yake bayyana cewa lalle in wannan lokacin ya zo, Canada za ta maido jiragenta guda 6 wanda shi ne cikin alƙawarin da ya ɗauka lokacin da yake kamfen ɗin neman a zaɓe shi a kan wannan muƙami. Majalisar Ɗinkin Duniya kuma ta yi gargaɗin cewa muddin aka ƙyale sojan gwamnatin Syria suka samu nasarar zagaye birnin Aleppo, to aƙalla mutane 300,000 za su shiga mawuyacin hali mai tsanani saboda ba za a iya kai musu agajin tallafi kamar abinci da sauransu ba. A cikin bayanin da ta bayar a yau Talata, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yanzu haka ma farmakin da sojan gwamnatin suke kaiwa ya jini tsinkewar hanyoyin da ke zuwa garin daga ɓangaren Bahr al-Salam da kuma can wajajen kan iyakar Syria da Turkiyya.
Tuma da lama saro abinda ya sawa kenan cikin shirin a halin yanzu, sai kuma can bayan lisha za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Aliyu Mustafa Sokoto da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Leather Gresham da ta kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu, da injiniya da ya riƙa mata, a nan ne sahaba Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai can anjima. Amma kada ku za ku daga Halima Jimarau da tawagarta da shirin yau da gobe.